بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana na Lahadi 17 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1446 wanda ya daidai 20 ga watan Oktoba 2024 miladiya. A wannan majalisi na mu mai albarka da muke karatu cikin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da malam yake fitar domin yin bayanin aqidan Annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa. Idan ba manta ba muna dai nan a inda malam ke mana magana kan wajibcin yin da'a ga shugabannin musulmai da kuma malaman su. Muna dan akan dai wannan gaba insha Allah kuma a yau ma a wannan akan wannan gaba za mu ci gaba. Malati wa ta'atu li a'immatil muslimin min wulati umurihim wa ulama'ihim wa ittiba'u salafis salih wa iqtifa'u atharihim wal istighfaru lahum wa tarkul mira'i wal jidali fid din wa tarku ma ahdathahu al muhdithuna. Yana yace daga cikin abin da ahlus sunna suka yi ijma'i akan sa suka tafi zuwa gare shi shine da'a ga shugabannin musulmai. Wannan shugabannin musulmai shugabai ta fuskar siyasa ko kuma shugabai ta fuskar addini wattiba'u salafis salih da kuma bin tabarkin magabata nagari waqtifa'u atharihim da kuma bin sawayen magabata nagari wal istighfaru lahum da kuma nema magabata nagari gafara akan kurakurai da suka yi wa tarkul mira'i wal jidali fid din da kuma barin musu mara amfani a addini wa tarku ma ahdathahu al muhdithuna da kuma barin abinda duk masu bid'a suka kago. Muna nan muna magana gami da wato malamai, magana ya gudana tun daga sabon malamai da muka faɗa da wasu abubuwa da idan mai zaman dole a rika mu'amala mabiya su rika mu'amala da shi yayin da suke mu'amala da malamai. Da gaskiya akwai ihtiramul ulama, mutane dama wannan watakila da yake waƙi da muke ciki a Najeriya yana daga cikin waƙi mai wahalar fasara ƙwarai da gaske. To yayi ba wasu wuya yadda muka rika faɗa cewa malamai ya kamata a mutunta su, sannan kuma a kiyaye musu mutuncinsu. Wasu suna cewa wato malaman ai su suke shiga inda bai kamata su shiga ba. To wannan dai dubba wannan wani sabon magana ce ake sa a kawo, amma dai kamar yadda muka faɗa a girman malamai wannan dole ne. Malik ibn Dinar yana cewa duk wanda ya zama aikin sa kenan ya dinga cin mutuncin masu mutunci, to kuma wannan zai zama wato ya isa shi a matsayin laifi, inji Malik ibn Dinar. Saraka malamai dole a girmama su, malamai yan uwa malami dole mu girmama malami dan uwansa, mabiya ma su ma wajibi su ci gaba da wato girmama malaman su. Magana wani ya ce wai malami saboda yayi laifi kaza yayi laifi kaza ba za a girmama shi ba, wannan dubbe ta so ba. Mutukar dai yana amsa sunan malantan ba wai da awa yake ba, inda kamar yadda muka faɗa shanin malanta akwai sana'a ce yanzu da mutane da yawa suka shige ta suna da awa kuma alhali ba malaman ne ba, amma mutukar mutun yana amsa sunan malami kuma a cikin abin da yake kira zuwa gare shi shine abin da mai ahlali ya gaya mana yana kira zuwa Qur'ani da sunna ne da kuma fahimtar magabata. To ko da yayi wani laifi mai zaman kansa wato shi a karan kansa ba za ka ce wai za ka ki masa da'a ba ko za ka ki shi mishi albarka ka girmama shi ba, saboda shi ba masu yi bane. Cewa da yake yi ma al'umma sai kaza sai kaza ba shike ne cewa shi ma yana yi 100% ba. Ana iya samun gajiyawa tare da malami, wannan duk wani abu ne da duk wani mai hankali ya san ya sa akwai wannan. Idan malami ya yi kuskure babu laifi, idan malami ya yi kuskure an gano kuskuren nashi sai ka kauce ma kuskuren shi, sai ka kauce ma kuskure, amma kuma ba za ka kuma zama a aikin ka kenan dai ya mishi albarka ba. Alhali abinda suke ke dauka na gamu na ilimi abu ne mai girman sha'ani mai girman gaske. Malami ko ba komai dai yayin da yaje ta karatu saboda duk abin da ya shafi al'umma na addini da abin da ya shafi al'umma na makomansu a rayuwa ya zai ga mutum iya abin da ya fahimta to wannan ya kamata a daga mishi gaba kuwa balle abin da bayan malamai ke yi a wannan al'umma ta musulunci to yafi wannan yau insha Allah abin da zamu yi magana game da cikamakon wannan magana da muka matashiya da muka faro tun wancan satuka shine wato yanayin rawar da malamai ke takawa yayin mu'amalar su da masu mulki da kuma wani irin rawa ya kamata su taka yayin da fitina aka samu fitina a inda suke rayuwa wannan abu guda biyu wannan dishi yaje ya mu malamai zakin nan da yan shekarun nan mu'amalar su da masu mulki da kuma yanayin wato fitina da ta dinga bullo mana jama'a suna ganin ai malamai fa ya kawace su cewa ba komai ne suke ganewa ba shi a jira rayuwa fa yanzu fa ba za su taba ganewa ba su zina sa baki a ciki malami ya shiru kaza kaza ya shiru da irin wannan to ba za mu ce dungurugun wannan laifin mabiya ne ba saboda kamar yadda muka faɗa shi sha'adin malanta yanzu wasu sun shiga ciki wanda kuma zaka ji bil hasad yayin da suke magana zaka ga ba wai kana jin kashin ilimi bane amma malamin da ya tabbas yayi karatu magana ma ka ce wai dan azo ana magana wajen siyasa ko azo ana magana na makoman mu a tattalin arzikin kasa ko na makoman mu a yanayin lafiya ka ce ba ni bai saba ci ba kai abin da zaka yi amma kai da likita ko amma kai na wanda ka san tattalin arzikin kasa shine ka gaya mishi sifan ya abin yake amma ba fatawa baya hannunka fatawa na hannun malamai ba wani wanda zai zo kawai dan ya san ya ake yin abubuwa na crypto da digital currency ya zo ya ce wai shine ba fatawa shi a karan kansa sai dai kamar ya ake yi kawai in kamar ya ake malamai su san yadda ma'ayi da suke amfani da shi ma'aure da suke amfani da shi saboda haka wato zamu magana na farko yanayin mu'amalar malamai da shugabanni yadda ta kamata ta zama tunda kamar yadda muka ce ul amri minkum da Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani ya shafi malamai ya shafi masu mulki to kuma ul amri masu umarni dama kuma ginshikin aikin malamai da kuma masu mulki shine umarni da hali wannan shine asalin aikin su to kaga ana iya samu wani lokaci waɗancan sun bada umarni wacce sun bada umarni ya zama an samu clash an samu cin karo da juna to ku malamai ya za ku yi mu'amala da masu mulki in aka samu haka to wannan yau insha Allah shine zamu yi magana akan shi idan aka sami mato mai mulki an yi sa'a mai mulki ya san ilimi ko kuma ma bai san ilimi ba amma yana jin maganar malamai ya zama tsakanin su da malamai babu wato ci bamban suna ittifaki ne ko yaushe to wannan wato shine mafi kyawun al'umma da aka samu mafi kyawun kuma wato society da aka samu a ban kasa a samu da malamai da shugabanni a dinki suke saboda shi shugaban ba zai iya yin abin da zai fita salon alim ba sai ya koma wajen malamai shi kuma malami yayin da yake son a dabbaka wasu dokoki na addini ba zai iya yi ba sai ya je wajen mai mulki kaga suna bukatar juna to yayin da aka samu kusin ittifaki sun shiga cikin da'an Allah da manzansa to wannan zai zama alkhairi ga su talakawan baki daya saboda wato ruhin nasu ya riga ya haɗu manzo Allah kuma yana cewa al arwahu durujun mujannada in dai ruhi ya riga ruhin malami da kuma ruhin mai mulki suka haɗu za ka ga an fitar da wata natija mai kyan gaske lokacin mulkin Umar ibn Abdul Aziz abubuwan da malamai suka yi intaji na ilimi da kiyaye sunna ba karama ce ba shi kanshi wato hawan Umar ibn Abdul Aziz kawai daga 99 zuwa 101 yayin mulkin sa 99 bayan hijira zuwa 101 yayin mulkin sa amma a wannan lokaci har yace da ni a zo a ga sunna na manzo Allah a rubuce a yi waye a yi kira sun zuhuri yace ku zo a yi kaza a kaza a kaza a kaza kaga wato haduwar sai ta yi kyau amma yayin da aka sami akasi aka samu mai mulki ya zama ina neman ya zama kamar wani dagu cikin dagutai wato yana son ya ce sai dai a rika ya rika fadan abin da yake so kuma a rika bauta mishi da wannan abin da yake so din ko ko amma ba ma dagu ba muka ce dagu kamar wanda ya fita musulunci da mulkin sa misali haka kan Fir'auna shi kaga cewa yayi abota masa ma wanda ya zama da gudu shi to ko ko a'a ya zama shi mai mulki din ya hada yana garwaya aiki da kyakkyawa da mamuna irin shugabanninmu na yanzu zai zaga suna garwaya kyakkyawa da mamuna suna ansa sunan musulunci ba su zo wani abu da ya kauce ya ce su daga musuluncin ba to amma dai akwai zalunci akwai kaza to malami yaya zai yi in ya samu kasha irin wannan wato irin wannan matsalar dan da yayin da aka samu mai mulki ba wai yayin sun ce ya dori fa dari ba to ya zama malami matsala gaskiya wannan shine gaskiyar magana to abin da ya kamata malamai su yi kamar da malamai ke fada shine idan aka sami mai mulki wanda yake abin da ya dame shi ba shine addini da rubisa dari ba ko da kuwa yana dan baka addinin musulunci a wani bangare din amma kuma sauran wurare ba ya dan bakawa balle ma mu irin wannan mulki a yanzu da za mutum ya ce ai shi ba rushe demokradiya yake amfani ko da constitution yake amfani ko abin da ya kamata wannan to babban abin da malami ya kamata yayi a lokacin ba wai shine ya ce wai bari ya fito yayi tona fito da ikon wannan mai mulkin ba saboda shi malami ubangiji ya bashi iko ne ta fuskar ilimi da hujja bai bashi wato iko ta fuskar dorina da kuma sawa a dole ba shi kowa ubangiji ya raba ya bashi in aka samu malami mai mulki kuma wannan irin sa Annabi Sulaiman wannan kuma madalla amma dai malami wanda yake koyarwa shi iko da ake cewa an bashi ana ji yanzu ko da kaza to shi malami ikon da aka bashi shine bangaren ilimi da kuma bangaren isar da sako kuma din mutumin kirki ya dole saurare shi ko shugaba ne ko wanda ake shugabanta shi kuma mai mulki shi ikon da ubangiji ya bashi shine tabbatar cewa dokokin ubangiji a ban kasa an dabbaka su kuma wanda ya ki in ma ta kama musu hukuba ne a musu hukuba malami ba shike hukuba ba mai mulki shike hukuba to idan aka sami mai mulki ya zama ya taurare wa malami tunda dai malami ba yi da wato takobi ba yi da bindiga ba yi da komi to wannan ba a farkon al'amari hakuri zai yi nasiha amma kuma dole ya hakuri wannan shine abin da ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Abbas daga manzo Allah yake cewa man kariha min amirihi shay'an duk wanda yaga wani abu da baya so a tare da mai mulkin sa fal yasbir to yayi hakuri fa ila kuma na kharaja min sultan shibran duk wanda ya fita to na fito da kasalkwacin taki daya da mai mulki ma taimitan jahiliya in aka shi aka zai mutuwa ta jahiliya wato mutuwa da babu tsari a cikin ta haka ga malami shi ya mutuncanta ya mutuwa mai tsari ba mutuwa mara tsari ba saboda yanzu yayin da malami ya ce saboda shi ma al'umma na jin sa saboda shi ma mai fada ne a ji saboda ana ganin girman sa yace bari yazo shi ma ya jawo duga yasa mai mulki ya wani abu dan dole bai hakuri ba to abin da zai jawo shine mai mulkin ya wato ya fara shirya mushi makici akan da'awar sa ya fara shirya mushi makici kan da'awa in ba zai iya tunkuɗe shi ba ya shekara goma yana mushi plan daga baya rushe masallaci ya ce ya kawo wasu sharadai na banza da wufi akan wa'azi ya ce ai shiga wa'azin ma za a bada certificate na yi wane ne ya zai a kawo su ka'idoji duk wannan abin da ke jawo wa shi in malamai suka fara takalar masu mulki shi mai mulki in ce ba zai addini ba to hakuri farko ake yi tukuna a rabu da shi a je a ci gaba da kulawa da wanda suke ga yayi hannan su saboda ai su ma su mulki su waye suka kawo su yayi hannan su suka kawo su mutane suka kawo su yayin da suka tsaya zama cikin shi ba addinin musulunci ba to sai a je wa'anda suke ji da kunni a ci gaba da gaya musu shi ko dai ya mutu ko dai ya shiryu in ma ya mutu a cikin kenan kaga sai ku zo ku kawo wanda kuke bukata amma wannan malamai suna cewa wannan baya kowa kuma malami yayin da aka sami wani mai mulki yana yin ta'addanci iri-iri ya mushi nasiha wannan wajibi a samu malami ya rika zuwa wajen mai mulki ko dai a jama'ar shi a jama'ar su malamai in malamai ne da yawa ko kuma wato a daidaikun su su tafi suna wato shugaba nasiha kan wani zalunci da yake yi in akwai wani zalunci ko su abubuwa da ake yi in ba aka je ba wani zalunci ana mushi wani faranci ba malami baya faranci in ya je zai ga mushi gaskiya ne wato in akwai hikima ya dan yi magana mai laushi yayi in babu hikima ya yi ta gayanta ya saurare ta ya fita abin sa wannan shine abin da yake kan malamai kamar yadda yake bata a cikin hadisi na musannin Imam Ahmad da sunan Nasa'i ta hanyar waki irin Tarra ar-Ru'asi da kuma Abdurrahman ibn Mahdi al-Baihaqi yana fitar da hadisin ta hanyar Abu Dawud al-Hafari dukkan su daga Al-Thawri daga Alqama ibn Markad daga Tariq ibn Shihab daga manzo Allah aka tambaye shi menene mafificin jihadi da mutum zai yi a rayuwarsa sai manzo Allah ya ce mafificin jihadi shine kalimatu haqqin inda sultanin jayir a faɗi gaskiya yanda kake a wajen wato mummunan shugaba a wajen zalimin shugaba in aje a ga mu gaskiya to fa al'umma suna cikin yunwa ka kar wasu su kukkulle maka abubuwa baka ganewa kai sai ka tsaya ce da abila ko wani irin wannan baka je wuri ba mu mun je kaza mun je kaza mun je kaza al'umma ba lafiya dole a ga ya mushi in yazo yana neman ya wani kafafa yana cewa shi kaza ai kafan yayi ko biya ku yayi waye ku ga ya mushi cewa wannan al'umma muke mutunta ba magana na a ga ya mushi yake so ba a ga ya mushi magana mai tsauri a tana mushi ubangiji a tana mushi haduwan shi daga ubangiji dan tashin kiyama adam muka mun fadi sati sukan baya yanda imamu an-nawawi tsakanin su da zahir bin mus zahir bin mus shi kashi mutumin kirki ne yana da wasu hasarati da yayi to amma yana da wasu abubuwa kuma da yayi da malamai basu mushi ittifaki ba imamu nawawi ya daga cikin malamai da suka dinga masa inkari wato zahir bin mus yanzu da za a kawo shi a cikin shugabannin mu na yanzu wallahi shi wali sosai amma in ka duba ga yanda suka karashe shi da shi da wato imamu an-nawawi har yana imamu nawawi an raba gari ma ce shi ne bar masa garin sa an ce ya dawo ce ba zai dawo ba din dai har wannan shi ke zai cigaba da mutu da kuma dawo ba sai da yanzu dan ana yin haka imamu nawawi addu'a ne ko ubangiji ne ya amsa dai wato kofin jama'a mutane suna bukatar nawawi ya dawo da mashka sai Allah ya kaddara rayuwar shi wata mutunci da haka shi malami yayin da yake zai gaya wato shugaba gaskiya ba wai zai yana mun kaba kabe ne ba ba kuma za a zo an za a fara gaskiya ne a zo a koma fa ana maganar wani check ko wani abu ba dole ba shi ya kawo ku ba kuma idan ka je ka ce wani check zaka amsa ko wani abu to wallahi ka ci a bani al'ummarka kuma wannan yana daga cikin abin da ubangiji zai yi azaba a kai shi kwarai da gaske mamalan malaman mu magabata da yawa mun ga yadda suka baka babban misali wajen zuwa su tinkari shugabanni azzalimai wanda ake wato ake tantaban a ji a tinkare su suka gaya musu magana mai daci daga cikin abin da kawai zan kawo mana misali ɗaya daga ciki amma suna da yawa shine daga cikin sirar Ibn Taymiyya ko san a lokacin su lokaci ne da aka sami Mughal Tatar sun riga sun shiga al'ummar musulmi da yaki tun lokacin da Hulako ya zo da Timurlenk shi ma da ya zo to duk waɗannan su kafirai ne to daga baya aka yi sa'a kusan in shiya suka taimaki waɗannan mutanen ba su suka taimake su aka cire wato kalimatin magadaza a lokacin aka korai aka yayyanka al'ummar musulmai ya zama tsakanin wato banna da waɗannan mutane suka yi zai zama har wato shugaban sojan Mughal zai iya ganin musulmi daga nesa ya ce ya tsaya ya kuma saka shi zai yi zai tsaya ya jira shi sai ya ce ɗauko ka saka nesa zai kulle mashi kai banda abubuwan da suka dinga yin ta'addanci iri-iri to amma daga baya sai aka samu wasu daga cikin fara karɓar musulunci to daga cikin jikan waɗannan mutane guda biyu akwai kazan ko gazan sai ya karɓi musulunci shi kuma sai ya zama ya ma ninnin kazalincin da yake yi fiye da waɗannan musulman ko waɗannan kafiran baban sarka kasa ma su wato zalincin da suka yi bai ma kai nashi ba to shine sai Ibn Taymiyya ya shiga wajensa ga abin da Ibn Taymiyya yake faɗa masa da ya je ba ya ji larabci ya ce a samu tafinta ya zai masa jawabi sai ya ce a gaya ma shi kazan din anta tazumu annaka muslim wa ma'aka mu'adhdhinuna wa qadin wa imamun wa shaykhun ala ma balagana faghazawtana wa dakhaltal biladana ala ma ba wa abuka wa jadduka hula ko kana kafirai wa ma ghadaru biladal muslimin bal ahadu fa waqaya wa anta ahadta faghadabtu wa qulta fa ma waqait Ibn Taymiyya da ya shiga yake cewa kai kana riya cewa kai musulmi ne kaga wato in aka je ba wai za a tsaya ana ga mishi magana bi dadi bane kai ba kana cewa kai musulmi ne ba wa ma'aka mu'adhdhinun tare da kai an ce akwai masu kira sallah wa qadun akwai alqalai wa imamu akwai limamai wa shaykhun kuma akwai malami da kake daukan fatawar sa ala ma balagana yanda dai labari ya zo mana fa ka zauta na to kuma sai ga kaka yanzu ka zo kana ya kama mu musulmin ma inda musulmi ne zai zo ya ke musulmi dai ka bata bai wa da khalta biladana kuma ka shigo garin mu kana son ka zama ka ci garin mu da yaki yanda wato kafirai ke shiga su ce za su ci suka ci da yaki ma su mai da kubayi to shi ba ka irin wannan shigowa sai Ibn Taymiyya ya ce ala ma za saboda me wa abuka wa jadduka hula ko kana kafirai babanka da kakanka duk kafirai ne wa ma ghadaru bi ladal muslimin su kuma musu ci amana musulmai ba bal ahadu yayin da suka yaki aka zo aka yi alkawari da su sai suka cika alkawari ahadu sun yi alkawari fa wafa ya suka cika alkawari wa anta ahadta fa ghadabta kai kuma ka cika alkawari kai alkawari ka saba wa kunta ka ce zaka yi wa ma kunta kuma baka cika ba Ibn Taymiyya a lokacin nan malaman da suke gefen cewa suka yi muna jiran kawai mu ga abin da zai farzatsan ma wato kayan mu ne na jininsa na kansa saboda yanda ba a zuwa a yi kazan irin wannan magana
ba ma zai yi masa bane kwata-kwata. Ibn Taymiyyah ya faɗa masa wannan maganar cikin wato shaja'a, cikin ƙarfin hali kwarai da gaske. Har suna cewa a lokacin malaman da suka fito suna cewa za mu sace bin zama tare da kai ba in zaka zama kai da bi aka je da an shiga wajen masu bincike kana ga wasu magana ta cika ta haka. Yace to sai dai ko ba za ku zama tare da ni ba. Amma wannan sai ja mushi sai ja al'umma musulmi wato girma dan daga baya shi kashi kaza ne sai kuma ya kafa Ibn Taymiyyah kuma. To shi malami yayin da ya faɗi gaskiya to alƙalla ya san shi mai mulki ya riga san cewa ba hayin da shi ake ba. Ba ana ga mushi abin da yake so a ga mushi ne ba. Ba wai gari babu dadi ana ta fama kuma za a ce ai abin da kake yi waɗannan polisin fa yayi daidai a ci gaba da yi kawai sai ka kai kace an ga ana ganin kuma masifa irin an ga wasu suna mutuwa da yunwa wasu suna mutuwa da rashin kaza amma an je an ce ko ci gaba an ƙara bada wato vote of confidence to kaga wannan ayyuka ka cin amana ne ai dole a ga mushi dole a ga mu ko ba wane ne ke shugabanci a ga mu cewa to bagari babu lafiya ba a ci ba a sha waɗannan abubuwan da ka kawo ba fa daidai ne ba duk abin da ka kawo in dai sai ya keta al'umman musulmi wasu sun mutu to wannan polisin ba daidai ne ba ka daina ganin ka ce wai sai shekara 10 ko kaza za a gari ban abin mu duk dai har wasu sun mutu to kuma yanzu ka ba mu wato ci gaba ne ta hanyar jirin yan uwanmu kaga wannan kuma abin da ka bata ba eh wannan malamai dole ya zama aikin su kenan kuma duk malamin ne ya zama aikin shi kenan yayin da ya je ya hada mai mulki zai ga mushi wannan magana to shi ya zama mujahidi ko da bai je bakin fama ba to shi yanzu abin da jihadi yake yi saboda ubangiji ya ce kalimatu mazalla ya ce kalimatu haqqin inda subhanal jahi ah to wannan shine wato yanayin da na wa alaikum salam wala
sai dai ma da take cikin Najeriya
to
ani mun sai ga halin da take ba ne to da ke nan Najeriya wala
to wato mu a Najeriya mu ba za mu ce malamai sun gaza din gurgun ba to sai dai mu gaskiya abin da muke fama da shi a Najeriya kamar da muka shafa da ita sana'ar malamtan ce yanzu har ya zama al'umma ma an kasa ban mace wane ne malaman kirki ba yayi malaman da ba na kirki ba su kuma wadanda tawon da ba malaman kirki ba sai ga sun tafi su suke huda da wadancan dama malamin addini in dai shugaba ba zai mulki da zai wato addini da yusa da yi ba za ka ga baya tare da shi sai dai kawai wasu occasion ya hada shi da an gama kuma arab ba zai yi wuni a ce malami yana cewa ai addini kuma yana zuwa wajen wani wanda shi ba ya san addinin ba sai dai zama alakar su da su yau an yi gobe kuma za a yi ba to wannan kuma zama aikin shi kenan alakar shi da wadannan mutane to su kuma gaskiya asali ba wai malaman ne ba eh su suna da sun samu dama ne ka san ta yana kafa kungiya akwai da ga kungiya a ce malam wani kungiya kaza shi a kungiya za ka ga wani shi an dauke shi ne yayi suna a kungiya saboda shi ya san hanyoyin shiga shi ba wai dan malanta ne ba ya san fukatun ne ba shi in za a shiga ne ya san protocol iri yana da wayan wani yanzu zai kira su ko malamai asali masu kartarwa zuwa ga ba masu lokacin wadannan abubuwa to galibi kuma aka sabi masu wakiltar al'umma su irin waɗancan ɗin ne kawai ba za a gari ne ba ba ma cewa babu laifin shugabanni a waɗannan abubuwan amma dai wato wannan shine babban matsalar da ke fama Najeriya a yanzu ita kanta malantan da za a bar ma wanda suka santa kuma ko da mutum yanzu ya fara tasowa dan ya san wani abu ya dinga barin mamanin da suka yi gugayya malamai galibi wanda suke da tufurfura su je su tunkari wani shugaba zai ga haibarsu saboda ya san sun girme shi ya san kuma sun ga abin da take da shi bai gani ba to amma yayin da aka ce yara ne kara su tuhu haka to yana iya zuwa kuma ya mushi wani abu ma da ba daidai ko ya gigiwa ya baka raba mutum ya rubi ilimin sa da gigiwa ba a raba shi da wani Allah ya kyauta to an yi rauni kenan an yi rauni Allah ya kyauta cigaba daidai kuke kan da yake Allah ya tsare to kaga yanzu wannan shine aikin shugabanni aikin malamai yayin da suka je suna alaka da shugabanni amma kaga wannan tsakanin su da shugabanni ne za su je su gaya musu gaskiya sosai amma idan suka fito cikin al'umma su ko malamai ba sa zuwa su yi wani abin da zai cire haiban shugaba saboda kamar da muka faɗa shi ita al'umma ba za ta tafi ba sai da mai umari da mai hani su malamai sun rike bangaren ilimi shi kuma mai mulki ya rike bangare na waɗanda suka zama suna jin zalunci shine kadai zai iya zuwa da dorin na shi hana su zalunci to idan kuka sauta martabarsa to kuma kun ce ne kowa da kowa a zo babu doka kada ka to wannan yake mai sa wa shari'a ta hana malamai su kuma su zo cikin al'umma duk da in an zai an Allah shugaban za a ga musu dangana mai zafi amma idan aka zo kuma shikenan in ba za a ambace shi ba sai su banza da shi in kuma su ambace shi za su magana ne wanda yake ba dai ba dai yabo ba falsafa ba wai yabo ba bai ba zai fice kana ta yabon yabon wanda yake an fito a zalimi ne ko kuma ba san mulkin sa ka ce waya kaza 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 wani magana wanda zai zama kamar kana mushi kai amma dai ba za ka zo ka saurare ka cire wato haiba shi ba ko kuma ka ce mutane kan ku ƙara sauraron sa ko ka kira shi kunta ba mushi zaki kamar da wasu daga cikin amma abota ilimi wanda suke danga taka su a ilimi a wannan kasa suke yi kaga sun kira shi gaba kuma su ta zakin sa wannan abu da zai jawo shine Allah wannan makirci a dawa gaskiya kuma wannan kun ga shine abin da ya rika faruwa wadanda aka matsa musu lokacin alishin sazan an kusa su sauka saboda tsiyakun da suka iri iri da suka ga al'umma suna sauraron malamai to kuma sai suka koma kuma suka shigo wata addinin aka kawo mana masu bambai aka kawo mana masu kaza aka kawo mana masu kaza dai aka lalata addini baki daya sai yanzu kuma yanzu sai zama a hankali ana ta cire martaban malamai a idan azukatan mutane wanda kuma abin da ake so akai zuwa gare shi kenan kaga da can ya za a yi malamai su magana a samu wani yaro karami ya zo ya ce malami idan ya hawo mun bari za zai sako da shi ba za a taba ka ba amma ga samu sai an samu sai ana kun samu wannan nasara kuma wannan wani abu ne da shekara 10 sha wani abu suka yi flat din kayan su flat ce wannan haka suka shirya kayan su eh yanzu aka shi har ya ga yamma malami zai iya kiran malami ya zage shi ya mai ya ga yamma sako ya ga wannan nasiri ya zaga ba ko abin da za a yi in da ne wannan abun ai ya fadi ba zai ƙara kai labari ba yayin da ya wannan abun da ba zai ƙara kai amal labarin sa malamai baya cikin wato manhajin su su kuma suna zagin waɗannan shugabanni suna tsine musu a gaban al'umma kamar da aka sani a yau mahaifi ko giya yake sha ko zuwa yake yana neman mata ba za ka zo gaban ƴaƴan shi ba ka zo kana zagin sa a gaban sa shi yasa ko a cikin iyaye wanda ke macen take zagin mijinta a gaban ƴaƴan shi za ka suna tana bata musu rai shi ma yana zagin uwar haka za suna bata musu rai ita kuma idan kana son ka fahimci yanayin rayuwa yanayin shugabanci take to mai da shi family level mai da shi mataba na gida shi ne shugabancin farko kana so duk laifin da kake yi a zo gaban yayanka kai ma a riga zagin ka ba ka to shugaban ma uba ne a al'umma ba daidai bane ka zo gaban mutane ka zo kana zagin shi kana tsine mishi kuma kana cewa za mu fito mu ja zuga za mu je sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza wannan ba hanya ce a duk da wasu sun ba abuta ilimi sun dauki wannan hanyar amma dai ba hanya ce da malamai ahli sunna suka yi ta ba zamu zo nan gaban insha Allah mu kawo magana Ibnu Abi Zaid inda yayi a can sunan wal adab yayi wata magana mai kyau game da wannan cewa malami wato shugaba ko zalunci yake sai za a mishi biyayya mutakarrir wannan zalunci bai shafi addini ba wato bai shafi ce a ce shi yayi da ko wani abu irin wannan ba akwai hadisi ya tabbata a cikin sahihai ne hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik yana daga cikin ganin sahabbai sai yake cewa nahana kubara'una min ashabi rasulillahi faqaulana la tasubbu umara'akum yace manya mu daga cikin sahabbai sun hana mu zagin shugabanni sun ce kar ku zage shugabanni wasbiru ku yi hakuri fa innal amra qaribun lamara akusayki to shi kaga yanzu malamai ma'amala su shugabanni ba ma'amala su zagi ba ai kamar sai lokacin da ka hanne shi ko kuma lokacin da ake tsammanin yana ba ku kuna cinyewa sai wata naka gobe ce shi a masallaci kana zuwa shikenan ga al'umma sun taru ka ce to ala cewa kana ba mu shin daga sai ka ba mu to yi bayani dai mu ci ba shikenan ba ka ku fitar da kanku in an kaɗu a gama al'umma ku biya mishi gaskiya in kuma tsakaninku ne ku biya mishi gaskiya amma ba za ku zo haka nan kuma ku ta zagin shugaban ba wannan zai jawo muku abu mai wanda yake wato gararin sa mai yana da wato ba za ku iya magance wannan gararin ba in ya fa tsama Imam Muhammad bin Sirin yana cewa kan ya kara huna qital al-umara Muhammad bin Sirin daga cikin manyan tabi'ai yana cewa sun kasance suna kin wato sahabbai sun kasance suna kin a riga wato cewa za a fito na fito da shugabanni wannan fito na fito da shugabanni ya ta faruwa a tarihin musulunci amma da kai malaman addini malaman da suka na salaf ba su goyi bayan shi ba ana iya samun malam wane daya biyu haka su sami dan zalla amma sun shiga daga bashi haka sun yi nadama daga cikin abinda yake ba daidai bane malami shiga a ciki shine malami a zo a ce za a yi wani zanga-zangan na sauke gwamnati baki ya yace shi ma zai shiga ciki wannan ba daidai bane kamar da aka ce Larabawa tun 2011 aka rika yi dan abinda suke fitowa shine ash-sha'b yuriju isqat an-nizam haka wannan shine slogan din su wannan al-sha'ab yuridu isqat an-nizam haka sai a waka ga wanda yake ya kalla a lokacin wato al'umma suna san kawai ita gwamnati ne ta sauka to shi kuma wannan cewa gwamnati ta sauka duk zalincin da ake yi shi kuma addini ya hana wannan in dai za a bi shari'a to haka dai shari'a take manzo Allah yake cewa satakunu ba'di athar za a samu danniya da san kai da babake bayana bazala kaga sai suka ce me kake ummatan mu sai ce ai haguri yace ku yi haguri har sai kun gamu da ni a tafki da kaga a lokacin da sai ce a ku je ku koma wuda ha'un nasi wajen wanda suka hal hal wal aqd da malamai da waye ku haduku ga yanda ku tunuke shi addinin musulunci ba ba ya san fazil da jini ko guda ɗaya ne kaga wani ne ce wai a je a zuba jinin wasu shi jihadi kenan a bari ta zaman lafiya shi ne duk yan shi ne in shekara 10 ko 15 ko 20 ko ma 40 ba ya mutu ba shi kenan ku sai ku koma zama makamin ku shine ilimi makamin ku shine wayar da kai makamin ku shine ku rika dasa sense of belonging a sama wato tarbiyya na al'umma a cikin wannan zukatan yara da suke tashi yana mutuwa sai ku ce to ga wanda za a saba da ba shi kenan mutu ba kaga gadabi da ya hawo shekara 40 da wani abu yayi 42 a lokacin nan suke yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi dan yayi waye yayi waye suna kashe shi na shekara 20 da wani abu ya kashe shi ya hango shi a cikin tunnel din yaje jawo shi haka suka rinka kuka wato guskan sa a kasa har ta kai mutu amma yanzu ya sauka sai da Libya suka goma mutu da karatu ya zo ya zama na ma wato mulki suke yi na unguwanni ba ma mulki na unguwanni kuma yanzu ga saifin dan sa yanzu ya dawo kuma shi ma yana samu mabiya ba wato kila ba ya ƙara zama shugaban kasa nan gaba sai me aka yi kuma saifin ya daga cewa ya jamo ga zaɓin abubuwa irin saboda yanda ake ganin da a kyauta maka za ka za ka za ka to kaga su kaddafin kenan su sun ba da ai ba ai sun yi abubuwa da yawa amma da aka cire su me ya faru abubuwan bai kawo ba kawo ayo ido ba sai aka yanzu idan aka ce mutum shi wato aikin mu shine mu ce za mu saukar da waɗannan shugabanni ko mu ce mu abin da muke bukata shine sauka baki daya to wannan shine abin da manzo Allah ya cewa wa Allah ni nazi' al-amra ahlaf kar mu je muna wato dambe da masu mulki akan mulkin su ya kuri kawai wannan shine babban wato sila babban makami da manzo Allah ya bamu amma a je a ce za a yi wani abu to wani wasu makamai ne wani ba na shari'a musulunci ba to kana sai a je a ga kuma meye gutun wadannan amma dai shi dai shari'an da wato maganin da manzo Allah ya baka to wannan shine a ci gaba da hakuri amma kuma ba za a bar nasiha ba kuma ba za a bar tarbiya ba kuma ba za a bar wato shirye takakkiya ba wato duk abin da ya zama kamar yanzu kirbibi da ake mana ne a duniya sai ka ga mutum ya ce zai ce tsammani zai iya fahimta abin da sauki haka yanzu ma kicin da yake faruwa a duniya duk malami ko kuma wani mai da'awa ko wani wanda yake gaba garma yace kawai zai iya mishi wani wato bayanai mai simple explanation to bai gane komai ba saboda yanzu ma yanayin siyasar duniya sama munafunci ce wato magana da ake faɗa a sama wata magana ce mai sauƙin ji amma ƙasa ma kinci ce mai sarƙaƙiya iri-iri ka ce za ka yi bayani ba ka fahimci abu sosai ba ku zai zama kawai za su maka dariya wannan dole mutum sai ya bi a hankali sai ya bi yadda malamai suke tafiya da abubuwa a sami wato wannan to sai kuma idan aka sami fitina wannan shi za mu ƙara shi in aka sami fitina me ye wajibin al'umma yayi wurin mu'amalar su da malaman su fitina shine wato kamar a sami fitina na dukiya riba ta lamata ba tsama a al'umma ko a sami fitina na iyalai na al'umma kamar fitina na tarbiyya ko fitina na kwace fitina na shaye-shaye ko a sami fitina kuma na addini wanda shi fice ya matsalani to waɗannan duk fitinu ne su ne manya da ake samu a duniya in aka samu ana kuma zuwa wajen malamai ne masana Allah da kuma wanda suke da gogayya suke da shekaru suka san suke da hankali ba wanda shi fahimta ta fahimta ce sabihiya ba a sama sama take kawai shi gani yake kawai a mutu yau ma mai hankali ya ba ce a mutu yau su san aka mutu yau to na amfani ba ni ba rai din mu je mu da amma duk an kashe kowa kaga ba amfani su abin da suke ganewa masu hankali shine ya zama ko da da za a yi asara zama asara ya kakani ba ce amma dai kuma za a kawo nasara nan gaba ya zama ta shuɗe in aka sami fitina kamar da nace ana kuma wurin malamai da masu hankali wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani Allah ta'ala yana cewa wa idza ja'a amru min al-khawfi min al-amri aw al-khawfi adha'u bihi ولا ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يسبقونه منهم اذا اقصى من ابو ده كاو رداني يا كاو صورو يا كاو كذا يا كاو كذا سي الامه كوا شي يسابكي shi kuma yayin da aka samu wani abu nan ya shafa al'umma baki da ba kowa ke saba ki ba da masu ilimi da masu hankali suke saba ki da masu gogayya da masu wato shekaru to suke saba ki ba wai ya ayyuhan nasu ba kana yanzu komai da an fara za a ce ai yanzu yancin albakcin baki ne ni ma a bari in fada a Facebook yara haka suke faɗi albakcin baki to duk wani albakcin bakin wannan wani jahilai suka kawo shi in ka je ka duba tarihin sa ma a shi kan tarihin irin fiyo da sosai din nan da kuma demokrasi ba wani mai ilimi da ke baka wannan magana babu ita kanta demokrasi ba wani mai ilimi da yanzu aka ce asalin ta gashi ko a cikin masu ilimin turawa to da sa masu ilimi ke magana ba ba wani filosofa daya da ya taba cewa ya sha ya ba da demokradiya magrin laki demokradiya ba wai shi wai kala qur'a ba kala qur'a ba shi demokradiya ba eh kala qur'a ba shi demokradiya ba cewa al'umma su riga da al'umma kasu makoman su duk masu hankali ba wanda ke faɗin wannan magana akan wannan aka ci Socrates Socrates da wannan babban malami na su Aristotle din nan to daga cikin akwai abun da suka zarge shi da shi daga ciki akwai bayan ya zo gabas aka ce ya halda almajirai na dulkarnai suka gaya musu abubuwa na addini da ya koma sai ya ce a abin da muke cewa fa cewa waɗannan hukumul ashara da waye da sauransu ba ta haka bane akwai ubangiji supremacy supernatural thing akwai shi yace akwai wannan sannan kuma yace kuma government of nobility shi ya kamata ba government of the people ba democracy wani yace da government of the people ne government of mobs ne gwamnati ne na wawaye kawai gaugawun nasu haka ya fada akan wannan sai kai shi kara kuma aka kashe shi akan wannan dalibansa suka gudu a cikin saboda ne ya gudu sai aka magana a ce ana magana da bakadi ana waye a ce ai yanzu da bakadi ta shiga ko ina waye waye wannan wanda ke faɗa ba ma san meye ba ya tsammanin duk kada qur'a ba shine ba kada kada ba shine kada qur'a ko zabe ba shine ma magana da bakadi ba ga wanda ya sani a saboda haka idan aka sami fitina ta kullum al'umma kamar wannan fitina cewa za a yi zanga-zanga a lokacin baya irin wannan fitina in ta zo to sai a ji a samu masu hankalin cikin mu dattawan cikin mu ku ga mana fatawa su kuma wajibi su ga ya abin da Allah ta'ala ya garanta su kasi hayin su su fada gaskiyar da ya kamata su fada kar su ce wai muna tsoron waɗannan yaran bari mu shiru ko muna tsoron waɗannan sakunan bari mu fada abin da suke son su ji wannan duk ba daidai bane su fada abin da shine daidai a lokacin imamu al-Hasan al-Basri yana cewa inna hadhihi al-fitna idha aqbalat waɗannan fitinu idan ta dun faro arafaha kullu alimi duk wani mai ilimi yana gane ta wato lokacin da fitina take dun karo al'umma mai ilimi a lokacin yake gane ba shi to wannan fitina ce wa idha adbarat amma in ta juya baya wato ta ci da ci kenan arafaha kullu jahil ko wani jahili ma zai sani to yanzu lokacin da aka ce za a yi za a sa rana sauran kwana kaza za mu fita za mu je za mu sauke wani za a yi waye malama san kirsa cewa kar fitu wato sun gano su amma sai da wato ta tafi sai jahilai kuma suka gane kaga wato dama wato ba abin aikin jahilai dama la yasluhu an-nas fawda la sarata lahu ba a cewa jama'a wai su tafi duhu haka wasu ne ma kansu abin da ya dace da su jama'a su abin da ya dace da su ne in kana son ka san jama'a su abin da ya dace da su wanda ko abinci yanzu nan ka tare jama'a masallaci ka ce kowa ya dai dai iya cin sa ka gani kowa zai sai ya wani sai ya zalunci sai ya dauke wanda ba ce ya dauka ba banda wannan akwai banda Hasan al-Basri akwai Mutarrif ibn Abdullah ibn Shiqiq yake cewa innal fitnata fitina idza aqbalat in ta dun faro tashabbahat sai ta zama ta tayi kama da kaman gyara za a kawo ai da zaran an je za a sauke shi shikenan an huta shi wa idza adbarat in kuma ta juya baya ta bayyana sai ta gane sai a gane cewa ashe mummuna ce ba ta tawa ba sai za ka fitina ce kuma ana iya samu wani malami ya samu zalla ya fito yana a lokacin fitina shi ma kafin shi zami amma dai ahlus sunna jama'a sawabul a'zam galibin malamai na ahlus sunna kafin su ba ta zami yayin fitina misalin kawai da zan ba mu shine fitina na ibnu ash'ab lokacin Hajjaj bin Yusuf kusan Hajjaj bin Yusuf yayi zalunci iri iri yayi zalunci wasu malamai sun halaka jininsa ba abun ba sun halaka sun kafa tashi akwai irin zaluncin da ya aka daga nan anya musulmi zai wannan abun anya zai iya da a ce wannan dai musulmi ne har suka ce kai su suna ganin sun ya zama kafir to akwai ibnu ash'ab soja ne a lokacin shi da yazo a salaha ya fi Hajjaj dan kada zan bada kawai saboda a fahimci cewa wannan tawayen da waye a fita duk an shaji a baya ba a samu sarafu dai ba mu dai al'umma musulmai mu wani abu bai dace da mu ba in asha a lokacin nan da ma tsakanin sun hajjar akwai dan tatabuzza tun a lokacin ba a so ba wajin su bai hadu ba to daga baya sai ya zamana Ibn al-Ash'ath an tura shi wurin yaki da Rumawa har Ibn al-Ash'ath ya zo ya zama shine komanda a lokacin ya zama shine sarar kan Rumawa Rumawa suna tsoron sa to sai ya zamana saboda maslaha ta yaki ya ga cewa to dukkan ya zama suna yana ci gaba da ninkawa cikin wato garuruwan Rumawa kaga wannan zai zama kasara kwarai da gaske kai kuma Hajjaji kace wa dole sai ya ci gaba da shiga kaga ya ce mata wurin banza waye da sauransu to sai shi mai tsammanin cewa da batun da ba sa shiri Hajjaji so yake kashe shi kaga ba abin da ya fara rigiman nan sai aka sai yace to shi tun daga lokacin kawai da shi da mabiyansa dama ba masa mutum ne wanda da zarakan magana ya fito ya musu kudu ba kudu ba mai shiga jiki cewa wannan mutum azzalimi ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza dan haka yanzu mun cire Hajjaji eh tun ana cewa an cire shi Hajjaji lokacin Umayya ne tun ana cewa wato Hajjajin aka cire ba a yadda da mulkinsa ba sai aka koma ana cewa shi ma khalifan an cire shi ba dai shine abin da ake cewa zamu fita sai mun cire wani wani ba yace khalifan ma an cire shi to bai gushe ba tunda Hajjaji kamar yadda na faɗa bai da kirki zalunci iri-iri dai duka yi ba to ba za su girgu ba saboda haka aka rika samu masu mutane kirki gargarin kamar wannan tafiya ce da zai haifar da ɗami gidu sai aka masu kirki suka rika shiga masu zuhudu da sauransu kaɗan aka samu wasu daga cikin malamai irin su Ash-Sha'bi irin su Sa'id ibn Jubair suka shiga wannan rigima amma daga baya sai zama wannan har ya zama ya samu wato magoya baya har ya zama khalifa na ji koransa yana cewa ya zaɓi duk abin da yake so zai bashi in so yake ma ya cire Hajjaji ya cire shi da ya ga a lokacin kaga da ya huta amma sai ya ce shi ai da shi ne ma da Hajjaji ma ya cire kaga abin ya koma wani subject wato ra'ayi kenan ra'ayi ne kawai na fasara dinsa so yake kawo wani ra'ayi mai zaman kansa mai abin nan kamar yanzu da ake cewa za mu zo mu cicire waɗannan shugabanni yanzu idan muka ce su yanzu aka zo aka koma ya ayyuhan nasu nan masu cicire mana wato abu da su ne su samu mulki ba su samu mulki ba wasu na can kasan waje sai an gama can za su dawo kuma za a yi dialogue ba da mu za a yi ba za a ce ku ga za ku wakilce mu wannan kuma ba mu da alaka da su can suka je suna shan wato gesin su a can wani wuri sai da yanzu da magama wahala aka kashe na kashewa kuma suka ce mu dawo su dawo to shi ma Ibn al-Ash'ath a lokacin sai ya kiyarta a lokacin har yana iya samun malamai ma ya musu dole dan a lokacin ana cewa ya dauko Hasan Basri da karfi da yaji kuma ana cewa Hasan Basri idan ka rike shi ka daga shi to kowa zai bi ka haka kuma yayi Hasan Basri na cewa kar ayi da sauran malamai Sa'id ibn Jubair sun bi shi a Sha'bi duk da wato alaka shi da su Hajjaji ma da yana shiga wajen sa yana musu nasiha yana kuma alaka da su amma shi ma sai ya shiga saboda yana ganin Hajjaji azzalimi bai gushe ba da ya kai shugabanni bango sai da suka koma suka tsara shirya mishi aka zo aka farma shi Ibn al-Ash'ath aka kashe shi ba ma kashe shi ba wato sai da ya gudu wajen shi wanda da can ajiya sarki Rumawa wanda shi yake nema ya kashe shi sai ya koma ya gudu wajen wanda sarki Rumawa ya bashi mafaka Hajjaji kuma sai ya bada wasiƙan cewa ko dai ka kawo mu wannan mutumin ko kuma zan jira garinka to kuma a lokacin nan ba sai ma ba zai yaki da Hajjaji ba yace ai wallahi sai an mika shi Ibn al-Ash'ath ma dai wasu da malamai suna cewa kashe ba kashe dai ya hau kan tsauni ya fado saboda ya bai san ya haduwar za ta yi Hajjaji ba ya san haduwar ba za ta yi kyau ba to amma tare da haka ka san yadda wato masu mulki suke a lokacin dole sai an dauko kanka ayin kai an bashi a kofar gari tukuna yayi wasu lokuta tukuna an ga mutane cewa shine wane da kaga a lokacin malamai da yawa suna ce musu a'a sasan basu daga cikin malamai wanda suka yi kuskure suka shiga akwai Sa'id ibn Jubair ya rasu yana danye shekarunsa ana mutukar wato bukatar ilimin sa amma Sa'id ibn Jubair haka Hajjaji yasa wato takobi ya kashe shi wato wannan ya daga cikin abin da malamai ke mutukar bakin ciki mutukar wannan mutum saboda ilimin da Allah ya masa Abdullahi da Abbas ana cewa in an tambaye shi fatawa mutanen ku bai ce za ku tambaye ni bayan ga Sa'id ibn Jubair a wajen ku Amir ibn Shahir Ash'abi shi ma alakan su ne da da gidan gwamnati yasa aka mushi wato amnesty aka mushi abuwa to kaga bayan da shi irin wannan irin rubutu suke sai aka dole jama'a su koyi hakuri yayin da aka zo duk abin da ilimi ba shi bai kawo ka magani ba to wani a dafa su so zuciya bai kawo da komai ba wanda zai kai mu ne kawai ya baro wato ya zama kafafuwa sun zame sabanin a lokacin da ake wannan fitintunu a lokacin da aka yi wasu lokacin malamai sun fito suna cewa in dai ba ku ce waɗannan matasa wato a daina musu zalunci ba da gobe su tafi a lokacin kuma da ake kashe matasan nan ko waɗannan malamai ba ku zo kuma bi ana sai ku je ku ce kuma wato a jagoriya ku shiga ciki a gaban ku a yi ko amma sun fita amma sun kuji fita a lokacin nan da wasu lokacin malamai na fitina a lokacin Arab Spring suka dinga cewa afto a yaƙi da waɗannan gwamnatoci su malamai da suke cewa za a yi wannan sai suka gudu da sai ku zo a yi da ku kuma a kashe da kashewa amma sai suka gudu suka wato zama ba su ake gani ba yara ne ake gani shi kuma su kuma wato al'umma ba musulunci baya sai zama daga cikin yayansa ko da mutum ɗaya ne a kashe shi wato da a samu musulmi guda ɗaya ya mutu gwara a haƙuri da zaluncin mai zalunci har ya mutu shi ma a huta da shi ko ne ya mutu ya bar zaluncin ko kuma ya mutu a huta da shi kuma wallahi da muna gargasa mu ubangiji babu abin da zai gagare mu yanzu yan wannan wanda zalunci mun tashi mun yi addu'a sai Allah ya kashe shi ba ga zalimi mus ba shi baba nawi ne musu addu'a ba kuma kamar da mu mutanen Kaduna za mu gaya muku wannan lokacin nan da muka cire tsammani mai zama tsakanin mu da wato fitina kaba kausai da awadina a lokacin nan mai mulkin jihar ta mu ma wani ne wanda ba musulmi ba makirci iri ya bayyana a wurinsa a lokacin nan da al'umma hankali ya tashi a lokacin a wani sati ya mutu ya tafi can ya je Hausa ya mutu abinsa to sai yanzu kuma sai mu ce addu'a ba zai yi ba wani ana mishi addu'a yana cewa ba zai yi ba kai ne baka san girman addu'a ba amma idan aka yi tabba zai Allah ta'ala ya kyauta saboda haka wato malami mai addini ko kuma wato matasa yayin da wani abu ya musu ke musu dadi ba game da shugabanni ba wai solution magani shine mu ce za mu je da karfi da yaji ba karfi da yaji baya kawo komai shine da abubuwa a tsaya abu a hankali idan ya abin ya hukunta mu tsaya mu mamu musu da kasa to mu ci gaba da kasa su wai da kasa suke ba ta kasa suke mana ba mu mu je mu musu kasa yanzu kamar aran duniya ne ba yanda za a yi kawo mu zo mu ce za mu tunkare su dole tunkare su ko za su kan shi a dai bayan dai ne ko ya dai ko bai dai ba kuwa bayan shekara 10 za ka ji ba shi bayan shekara 15 za ka ji ba shi bayan shekara 7 za ka ji ba shi haka ake yi masu dagajin jihadin nan Saddam Hussein lokacin nan da ya duka cewa tsakanin turawa su kawayensa ne suka ringa ba shi abubuwa ma yana zalunci yana ta'addanci iri lokacin suka biya mishi baya sun san ba yi da shi wannan nukiliyar da suke magana ba yi da shi amma suka ce yana da shi ƙarya ne yana da shi aka shiga aka tabbatar yayin da aka shiga Bagadaza an yi watanni ba a shiga Bagadaza ba amma yayin da aka shiga Bagadaza aka je aka tabbatar babu shi an ce da jibu shi a lokacin da ya je sai da yake kira ministoci makaramansa yana cewa ku ka ce akwai ba ina yake amma saboda tsabar shi ba ki faɗi ba ne ya ce sai da a cewa yaƙin nan ba za a ce ba a dawo ba a ce a yi zalunci ga ya haƙuri haka kuma aka kama wannan Saddam Hussein aka kashe shi haka to kaga saboda a lokacin nan mutum yana ganin kamar zai iya faɗa da turawa sun bashi kaza yana ganin kamar ya karfi a lokacin mutane da yawa suna faɗan cewa lokacin da Gaddafi ya je suka gaice shi na cin nation ya wasu bayanai ba daidai ba a lokacin da yawa kowa da yawa suna cewa dama wato kwarkisa sun zama karshe a lokacin munan babban wanda muke da shi mai kudin kashi shine Abacha shiga da yayi suka kai shi yanzu ka ga cewa wani abu ne wani waye sun dai kace shi daga Usama bin Laden idan a ci masu wannan masu cewa shi jihadin ba mai kikinsa amma da yaje ya gama shiga nawa ne suka yi ya ga hukumu bai amma suka kace shi kuma a lokacin malamai suna ta gaya musu wannan hanyar da aka biyo ba ita ce hanyar da take bata ba su sun shirya mana bakici ta kasa ne mu ba mu shirya musu mu zama mun gyara al'umman baki da amma a lokacin da kake magana wani zai kalli malami zaga wani ya ce addini ma bai gane ba wani ya ce kaza zaka ce za a yi nasara ba yadda za a yi nasara haka saboda haka wato al'umman musulmi wannan yaƙi nan da muke tsakaninmu da makiya da kuma wasu wanda suke da cikin mu sun sa riga irin namu amma suna zalitar mu, to wannan fadan ba fada ce ta mai sauki ba. Kar ka tsammani fada ce dai kwaya dai kwaya bi an gama shi, fada ce wanda zaka yi shi kai ma ta kasa. Yanda aka baka ta kasa, to ka shirya foundation din ka gishiki ka cin kai ma ta kasa, ka tattalin yara daga bayan an gama ya zama a waye gari babu wasu sai irin ku. Ai da gari a san irin ku ne za su yi miki kuwa, amma ya zama duk dungurungun kun cire wani wani azalimin ya zo ya ba miki dadin shi kun kawo shi ba ba ya gane yaran ku baki daya, kaga abubuwa sun lalace. Allah ta'ala ya kyauta. Ina ga lokacin to ina magana akan malamai, ina ganin ai ya isa haka nan malamai dalibai ilimi abin da ya ta taba mu sai mu shiga magana kan ko masu mulki. Dan mallam dama ya ce ne min wulati umurihim wa ulama'ihim, su masu mulki za mu faɗi wasu banganu da malamai ke faɗa akan su dan a fahimce da abin yake. Su ma'abuta mulki suma wato da'a gare su ya zama wajibi, kamar da zama da'a ga malamai ya zama wajibi, da'a ga malamai saboda su sun san addini, har mai mulki ma sai ya saurare su inda yana san Allah da manzonsa. To su kuma malamai a su kuma wato masu mulki da'a gare su ya zama wajibi saboda galibin al'umma Allah ta'ala ya gina su ne akan san banna. Dan kawai ka zo kana wa'azi ba mai sauraron ka sai wanda yake sai saurara, amma galibin mutane so suke yi sai banna. Allah ta'ala cewa innahu kana zaluman jahula ina arna al-amati ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Da riya da dibiya nan guda biyu yana da zalunci, zalunci shine bin san zuciyarsa, sannan kuma yana da wannan kuma ko karamin yaro ne, sannan kuma yana da jahilci, abinda bai sani ba kawai zai ci gaba da daurawa akan jahilcinsa. To din mai dabi'a nan guda biyu ba za ka rasa shi da wato sa'a ma daidai ba. To shi mai wanda zai sanya aido ayi waɗannan abubuwan na daidai, ayi al'amru bil ma'ruf da Allah ya'zul munkar, in ta kawo ma ayi hukuma, to wanda zai yi kuma shine mai mulki. Dan haka sai ya zama dole a sami wato mai mulki da zai rika mulkin al'umma a ban kasa. Har shi zaka ji malamai wasu suna cewa ma wani lokaci Ubangiji yana kawo wani alheri da mai mulki, ta yadda baya kawo irin wannan abin da zallan wa'azi ko Qur'ani. Wannan magana yana malamai saboda ana yin Qur'ani galibi yana da alaka da wanda zuciyarsa take da kyau ne, amma wanda ya zama ya dage akan banna, to kaga babu abin da zai masa shi da ayon fist a samu doruna mai zafi a zabga mishi shikenan ya daina. Wannan yanzu yara nan a ce za a bi tare a dinga yin wa'azi su daina zuwa suna wani tsare-tsaren dare ɗaya da za a samu wani abi su loko-lokon su su ga gashi ana ɗaukar matakai iri-iri a kan su, ko da kuma matakan na zana ne kawai ba wallahi ba za su yi ba. Duk wanda kake gani an gyara yaro ne kawai ke abin da ya ga dama, inda akwai wanda ya kamata inda za ku gane haka ai don mulki soja, kuma soja ne inda mulki soja ne ba za a yi haka ba. Ai muna yara mutane so inda muka sojoji inda suke abubuwan su, soja ɗaya in ya zo sai ya tare da gari ba ta da saboda korarsa da ake yi ba abu ne mai yanzu ne zai iya ɗaukar yaro ya batar da shi ba a ga inda yake ba. Saboda mahimmancin a samu shugabanci za ka ji wato ibnu Khaldun ya cewa al-asama al-wazi shine wanda ya arrestrain authority, wanda zai zo wanda ke zalunci ya hana shi zalunci. To wannan kuma a shari'a musulunci ko da mutum uku ne inda sun kai uku to ya dole ma a samu shugaba. Wannan haka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi da ya zo hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abu Huraira manzo Allah ya cewa idza kharaja thalathatu, idan mutane guda uku suka fita fi safarin a tafiya, fal yu'ammiru ahadahum, to sai guda ɗaya ya zama shugaba. Inda za ku wani tafiya waqi wani wato tafiya mai dan nisa, to a samu wanda zai zama shugaba ana sauraron shi ana kuma wato tashi shi ana zama da zaman sa. To idan ya zama wato shari'a ta wajabta mana mu samu shugabanci akan wato mafi karancin jami'i shine guda uku, to haka min babu aula a sami wato shugabanci a al'umma baki daya. Ba yanda za a yi a ce al'umma ta zama ta samu wato rabauta ba a samu shugaba ba. Wannan kaga ana ma ba ta lokaci ne dole a samu shugaba saboda galibi in aka bar dan adam a ɗabi'arsa to zai zama kamar namun daji ne kawai, kowa kamar yana ganin hanjin wani, wani zai ɗauke wani abu. Yanzu in ba dan akwai mulki ba akwai shugabanci ba, ai ba za mu bar wannan masalata a buɗe ba, ba za mu je kowa ya baza kayan shi yana yin kasuwancinsa ba. Me yasa yake da yaƙini cewa ba wani sabu saboda ya sa akwai shugabanci? Daga lokacin da aka ce babu shugabanci aka ga ba zai yi ba, inda ya zama shugabanci ya yi karanci, inda ake kidabin da waya aka ga ba a yi, sai kai shugabaci wannan dole ne kuma wato samun shugaba abinda ubangiji yake tunkuwa da shugaba ya hukunan da yake dabban nan ko da yake inda shugaban da gaske ne to abinda ubangiji yake dannewa da shi na banna da zalunci da ta'addanci da sata to ya wuce banna kuma da wanda ake tsammani yana yi wannan haka malamai da yawa suka fada cewa Allah yana tunkuwa banna da shugaba yanda ba ba tunkuwa har da malami eh saboda shi wannan yana da hanyoyi da dama wanda ubangiji ya bashi lokacin sara to banda akwai wato wasu abubuwa da ake gane ma aka bukaci a shari'a a sami shugaba da shi a bari mai faɗi wasu daga cikin abinda mu dai a musulunci in kaga ka samu shugabanci wanda ba musulmi ba to aba alala wato ababun larura ce eh wannan ba ana magana wai yanzu mu dace sai kaza wannan wani wasu abubuwa ya kama ba inda muka iya shi kenan amma dai in a kaida ce su suna da shugabanci mu ma ba da shugabanci mu amma babu yanda za a yi wanda ba za mu bashi mata ba ya aura tunda in muka bashi mata ya aura zai zama shugabanta dan haka ba a ba arni ba a ba kafiri mu ba kuma mu zo mu ce kuma shi ya zama shugaba na babba na kasa baki daya wannan ba daidai ne ba wasu da malamai da yawa suke shartanta a samu al-islam dan ya rabu sharadi na farko sannan kuma suna shartanta a samu al-buluh ba a samu wani yaro da bai san ma komai ba ya zama shugaba da wasu daga cikin masu mulki sun yi wannan abin suka rika ba yara kanana sannan ba daidai suka yi ba sannan banda wannan kuma a same kuma az-zukuriyya diya da ana magana mulki a ce wannan bukari a ce ai malam wani ya ce ma wance je ta tare ma ita malam wani ya riga ya magana ba da fata ba wannan dai bai ishe canza abinda shari'a ta fada ba eh abinda shari'a ta fada lan yiflaha qawm wallau amruhum imra'a ba yanda za al'umma su zarabauta su samu kawai wata mace ce take mulkin su sai dai in za ta zama wato mai kama da mazan kuwa ta zama ba mace ba kaga wannan wata magana ce daban ko kuma zama ba a hakikani ba take wasu abubuwa ba take yi ba akwai wasu masu dafa mata eh ana iya samun guda ɗaya biyu haka a tarihi kamar yadda aka sami wannan ba take wannan wanda suka yi zamu ji Annabi Sulaiman matansa Bilqisu eh ana iya samun kamar Bilqisu za ka ita ta zama silam alheri ga mutanenta to amma dai wannan ba shi ne cewa an samu yadda ake so da yinsa ba mace ba yadda za a yi tana mulki a samu 100% mutum ko yana so ko bai so dai haka amince saboda yanayin yadda ko ubangiji ya yi dan abinda dai ko da ba a samu gazawa ba sai ta bangaren ta kasa kulawa da ƴaƴanta ita yanzu wannan mace ba tana za ta fito ta karshe shugaban kasa ta tana tam a America kaza ta da yara guda 10 to wa zai mata wannan abu shi shugaban ba yanzu na mutum ma ba iya kula da ƴaƴansa sosai amma ke yanzu kin ce da ke lokacin kuma ke ita uwa ita aka san tana kula da yara kun ta da yara za ta yi ba da ka ga shike da ake abuwa ya lalace kenan dan haka alfala da ake magana ana magana rabauta a duniya da lahira ke ake magana insha Allah za mu tsaya a nan insha a zuwa katu na gaba za mu ci gaba da kawo su abuwa da suka alaka da shugabanni saboda mu dai da haska duk da zamu yi ambata komai da komai ba abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.